Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraro a jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM, Niya da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Zangon FM a birnin Yemen. Za a iya kuma kama mu Alpha Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za ku kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan dare. Yau Alhamis 17 ga watan Janairu shekarar 2019. Zahra Amin Fage ce tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Niger wani sabon cece kuce ya kunno kai a fagen siyasar kasar dangane da jadawalin zaben da za a yi a baɗi.
Harkan nan na chronogram na sini bai shahe mu ba. Tunda babu foundation kundin zabe ba cikin sulhu ne an yi shi ba. Yau seni da ya hudda wannan takarda seni na PNDS tarayya ne, ba seni na Niger ne ga adai.
A Najeriya kuwa shugaba Muhammadu Buhari ne ya yi kira ga 'yan Najeriya da suke da hujja da su fallasa gwamnonin jihohi da sauran masu rike da mukamin gwamnati waɗanda suke cin hanci da rashawa. Akan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin ya kuke kallon wannan kira na shugaba Buhari? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari, wato plus, sai a jero lambar. Bayan nan muna tafe da labaran wasanni daga Najeriya. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Rudy Giuliani, ɗaya daga cikin lauyoyin shugaban Amurka Donald Trump, ya aminta cewa lalle wasu 'yan kwamitin zaben Trump sun haɗa baki da Russia don taimaka masa ya lashe zaben shekarar 2016. Amma ya ce ba shi Trump ɗin bane ya haɗa baki da Russia. A jiya Laraba ne, Giuliani, wani tsohon magajin garin birnin New York, ya faɗi wa tashar talabijin ta CNN cewa ban taɓa cewa babu wani haɗin kai tsakanin kwamitin zaben Trump ba, ko kuma tsakanin mutanen da ke cikin kwamitin da Russia ba. Abinda na ce shi ne ba wani haɗin kai na kai tsaye tsakanin shi Trump da Russia ɗin. Giuliani ya ce babu wata hujja da ke nuna cewa shugaban Amurka ya aikata wannan laifi a cikin wannan al'amar mai alaka da Russia don a yi wani kutse a zaben. Wani ɗan harin ƙunar baƙin wake ya cusa kansa cikin taron mutane a garin Manbij na arewa maso gabashin ƙasar Syria, inda ya tada bama-bamai da ke jikinsa ya hallaka kansa tare da wasu Amurkawa su hudu, abinda ya janyo ayar tambaya game da abinda zai faru in har dakarun Amurka suka janye jiki ga baki ɗaya. Tuni dai kungiyar ta'addanci ta ISIS ta ɗauki nauyin alhakin harin da aka kai a ranar Laraba, inda ta ce wanda ya kai harin bom ɗin ɗaya daga cikin mayakanta ne da ke can a ƙasar Syria da ya sha auna da dakarun Amurka da masu haɗin gwiwa da ita. Shugabar Majalisar Wakilai ta Amurka Nancy Pelosi ta ba da shawara wa shugaba Trump da ya dakatar da jawabinsa na halin da ƙasa ke ciki, ko kuma ya aika jawabin a rubuce ga majalisar, muddin ba an sami hanyar warware rikicin da ya janyo rufe ma'aikatan kafin ƙarshen satin nan. Pelosi ta ce akwai matakan tsaro da ake buƙatar a ɗauka yayin da gabatar da wannan muhimmin jawabin na halin da ƙasa ke ciki da ya kamata a gabatar a ranar 29 ga watan nan na Janairu. A wata wasiƙa da ta rubuta wa Trump, ta yi masa tuni cewa rufe wasu ma'aikatan gwamnati da aka yi ya shafi jami'an leƙen asiri da ke kare shugaban ƙasa da iyalinsa tare da ma'aikatan tsaron cikin gida. Amma sakataren ma'aikatar tsaron cikin gida Kristin Nelson ta ce ma'aikatar tana shirye don ɗaukar matakan tabbatar da ganin an gabatar da wannan jawabi na shugaban ƙasa lami lafiya. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan Washington DC. Firimin Minista Birtaniya Theresa May ta tsira daga kuri'ar da ake jefa akan amincewa da gwamnatinta kwana ɗaya bayan da 'yan majalisar dokokin Birtaniya ɗin suka jefa kuri'ar na nuna rashin amincewarsu da yarjejeniyar da ta shirya na fitar da ƙasarta daga ƙungiyar ƙasashen Turai ta EU. Tsallakin rijiyar da ta yi a jiya zai ba mai damar ta sake mayar da hankali akan samun wata sabuwar yarjejeniya ta Brexit ta hanyar majalisar. An ba ta dama daga yanzu har zuwa Litinin don gabatar da wani sabon shiri ga 'yan majalisar kan matakin da za ta ɗauka, sai dai har yanzu ba a tabbatar da ƙudurin da za ta gabatar ba. Mai dai ta samu ceton gwamnatinta ne bayan da wakilai 315 suka jefa kuri'ar amincewa da ita, yayin da wakilai 306 suka ki amincewa da ita a kuri'ar da aka jefa jiya Laraba.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To za mu fara ne daga jamhuriyar Niger, inda wani sabon cece-kuce ya kunno kai tsakanin bangarorin siyasar kasar bayan da wasu bayanai da aka wallafa a shafukan sada zumunta suka bayyana alamun aiwatar da gyaran fuska da jadawalin zabukan da hukumar Seni ta bayyana a taron manema labarai da ta kira a watan Nuwamba shekarar 2018. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulamumin Barma, ya aika mana da rahoton.
Tsarin jadawalin da hukumar zabe ta Seni ta bayar a taron manema labaran da ta kira a watan Nuwamba 2018 ya yi nuni da cewa a ranar 12 ga watan Mayun 2020 ne za a gudanar da zaben kananan hukumomi, yayin da za a yi zagayen farko na zaben shugaban kasa haɗe da na 'yan majalisa a ranar 27 ga watan Disamba 2020, sannan a kada ƙuri'ar zagaye na biyu na zaben shugaban kasa a ranar 21 ga watan Fabrairu 2021. To sai dai wasu bayanan da ke yawo a shafukan sada zumunta na nunin an samu canjin kalanda. Saboda haka zaben kananan hukumomi zai gudana a ranar 12 ga watan Janairu 2020, sannan zaben shugaban kasa zagaye na farko a ranar 27 ga watan Disamba 2020, yayin da na 'yan majalisa zai gudana a ranar 16 ga watan Janairu 2021. Lamarin da tuni ya fara shan suka daga 'yan adawa. Dan majalisar dokokin kasa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar Model Lumana, Honorable Sumana Sanda, na cewa akwai lauje cikin nadi.
Harkan nan na chronogram na Seni bai shahe mu ba tunda babu foundation. Kundin zabe ba cikin sulhu ne an yi shi ba. Yau Seni da ya hudda wannan takarda Seni na PNDS tarayya ne. Ma Seni na an Niger ne gaba dai. Election presidential sun ce premier tour sun sa lokaci, amma sai daga baya ne wai ana yi election kin 'yan majalisa. Alhali ko anan abinda mun saba kamar election ana yi premier tour da 'yan majalisa tare ne ana yi su.
'Yan jaridar cikin gida da na kafafen ƙasa da ƙasa mun shafa sama da awa a ofishin hukumar zaɓe domin jin matsayinta akan wannan batu, sai dai aka sanar da mu cewa mu jira shugaban hukumar zai kira taron manema labarai a ranar 22 ga watan nan na Janairu, yayin da sakatare mai kula da harkokin zabe a jam'iyyar PNDS mai mulki Bubakar Sabo da na tuntuba ke cewa
vraiment babu wata matsala kama wajen bar labari ne wani rimu Niger aka da retar kuma kasar rezo sosiyo ne ga ka haka nan wajen CNDP da mun ka kira president kin Seni na hada mai nace in an yi lacci dole sai sun kara dibin chronogram kinan nasu election local surtout sai an daga ta da wata biko ta uku na retar.
'Yan adawa da ke kallon hukumar ta Seni a matsayin haramtacciya sun lashi takobin murƙushe dukkan wani yunkurin murɗa harkokin zabe, in ji su.
Ba wai mu za mu zamana mu kya mu ba mu ciki ba romu, a'a ba mu yarda ne mu 'yan adawa a yi zabe a ƙasar Niger in ba bisa ka'ida ne, in ba bisa gaskiya ne.
In suna dibin Seni ce ga 'yan wani abu kina suna iya su aika mutum ukun su su zan ko menene ana yi tare da su.
Wannan kace nace akan maganar zabe na kwaruwa ne a wani lokacin da hukumar Seni ta shayo gangarar ayyukan rajistar sunayen mutanen da ke bukatar takardar haihuwa da makamantanta a matsayin wani matakin share fagen hada kundin rajista irin na zamani wato fishiyar biometric, yayin da wasu ƴan nishar ke ganin zai wuya a kammala wannan aiki kafin ranar soma zabe. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mummuni Barma. To yanzu kuma sai Najeriya, inda shugaban kasar Muhammadu Buhari ya yi kira ga 'yan kasar da su fallasa duk wani jami'in gwamnatinsa da suke da hujjar ya aikata laifin cin hanci da rashawa. Buhari ya yi wannan kira ne yayin da yake amsa tambayoyi a wani taro da gidauniyar MacArthur ta shirya tare da haɗin gwiwar gidan talabijin na NTA da kuma kamfanin yaɗa labarai na Daria Media wanda aka yi a jiya Laraba a Abuja. Dangane da haka, na tuntuɓe abokiyar aikinmu Madina Dauda, wacce na tambaya yadda 'yan Najeriya ke kallon wannan kira na shugaba Buhari, amma ta fara ne da mun bayani kamar haka.
Wannan abu ne da za a iya maraba da shi domin zai taimaka wa irinmu 'yan jaridu wajen yin ayyukanmu. Wani abu zai kara wa yunkurin armashi shi ne gwamnati ta tabbatar da ba wa kowane ɗan ƙasa dama na samun dukkan bayanai da za a samu a kan jami'an gwamnatin, kamar su gwamnonin da kuma wasu jami'ai manya ma'aikatan gwamnati akai-akai kuma. Domin yin haka zai taimaka wajen samun nasarar yunkurin bayyana waɗanda ke cin hanci da rashawa ɗin domin a samu a magance shi. Idan kin tuna, tun ranar 28 ga watan 5 na shekara 2011 ne tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan ya rattaba hannu akan wata doka da ake cewa a turance Freedom of Information Bill. Wannan doka, wato ma'ananta a Hausa, doka ce da za ta bai wa kowane ɗan ƙasa dama na samun dukkan bayanai da ake so daga wurin gwamnati a duk lokacin da yake so, ba tare da wani makawa ba, ba tare da kuma ya samu wani jinkiri na samun abin da yake so a lokacin da yake so ba. Wannan doka ta riga ta zama doka tun shekara 2011, tun da kenan yau shekara 8 ake da wannan dokar.
To kina ganin wannan kira zai yi tasiri?
Zai tasiri don gwamnati ta saki bayanai da kowa zai nema ya tabbatar da gaskiya. Yau alal misali, idan mutum yana jiha inda ake da gwamna wanda ya bambanta da irin na Abuja da ake da minista, kuma yake son ya san nawa ne kuɗin da gwamnan nan ke karɓa a duk wata, dole ne sai ya nemi bayanan nan daga ma'aikatu da hukumomin gwamnati. Ko tarin yawa za a samu mai neman irin waɗannan bayanai yana samun tarjiya wajen samun bayanan, saboda yawancin waɗanda abin ya shafa su ma'aikata ne a waɗannan ma'aikatu da kuma hukumomin na gwamnati. Saboda haka, domin sun san za a bincike su, za su yi ƙoƙari su hana samun waɗannan bayanan a lokacin da ya kamata a same su.
To kamar me 'yan Najeriya ke cewa dangane da wannan kira da shugaba Buhari ya yi?
'Yan Najeriya sun yi maraba da wannan kira da ya yi, domin inda ki manta ba, akwai irin wannan bayani da ke ƙasa yanzu da ake jira gaskiya ta bayyana. Amma in kin lura kuma, waɗanda abin ya shafa sai su maza su garzaya kotu su je su hana a bincike su. Saboda haka, 'yan Najeriya suna so su ji ƙarashin irin waɗannan tuhume-tuhumen, yaya aka yi, yaya labarin ya ƙare, shin shi wanda ake tuhuma an kama shi da laifin nan ko ba a kama shi da laifin nan ba? 'Yan Najeriya za su so su ji irin wannan.
To madalla, wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda kenan a tattaunawar da muka yi da ita. To kuma kan wannan kira na shugaba Buhari, za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana ra'ayinku, amma kafin nan bari mu shakata da wannan waka.
Gargadi mai gina ra min mugunta,
kai dai mai gina ra
watakila fa kai ka fada mu gargade mai gina da mu gunta
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 kai ko wanda yayi mu Allah sarki ya kwabe mai gina da mu gunta
mu gargade mai gina da mu gunta
kai yan uwa mu sa alheri zuci yan mu taimana dadi amma fa mu barge na da min mu gunta
mu gargade mai gina da min mu gunta
kama shi mai gina da min mu gunta ya tabe nan salalin nan ko aki ya marma ya tabe muddin yana gina da min mu gunta
mu gargade mai gina da min mu gunta
kama da na ka aiki daidai
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar. Wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To ma dalla yanzu kiran mu na farko ya fito daga jihar Kaduna da wa muke magana
Assalamu alaikum Maryam Dauda ina miki fata alheri
Wa alaikum salam
Sunan na Yakubu Dauda sabon gosabar ina kiran ku daga nan garin Kamuru Ikulu
To muna jin ka menene ra'ayinka
Kamar local government Kaduna State Nigeria ra'ayina abinda nake so rin kaji a wannan gwamnatin ba a magana ya gidi cikin hanci da shi da memuwa abdawa babu ba hade kokarin kauye mu samu aran kaya ina ganin kawai abin da zai kama shi farin jiya mulkin shi ina wuce nan
to godiya muke
karshen na muku fata alheri mu kwana lafiya
to godiya muke mallam Yakubu yanzu sai kiran mu na gaba daga jihar Kogi to kamar
ta
to daga wa muke magana daga jihar Niger na Kogi
Ibrahim mai wanke hula a jihar Niger
to muna jin ka mallam Ibrahim me ra'ayinka
to gaskiya ni da ra'ayina game da ainihin wannan kudirin da na General Buhari dama bamu da wani kalubale a Nigeria kamar wanda yi mana kongaren cin hanci nan da rashawa dan saboda ba abin da ya kashe mu na kasar nan kamar wannan bangaren cin hanci da rashawa wannan idan Allah ya kunta aka kawo ƙarshen shi to Allah da kasar mu za ta gyaru ya ra'ayina kenan
to Ibrahim godiya muke yanzu sai daga jihar Jigawa tawa muke magana
kira magana da Lamara Babalu Lamara Jurai Babalu
to menene ra'ayinka Lamara
ra'ayina ina ra'ayi Allah ubangiji ya taimaki baba Buhari Nigeria Allah ya bashi jagorancin Nigeria
ai muna so ka gaya mana ra'ayinka ne dangane da kiran da shugaba Buhari yayi akan ƴan Nigeria da suke da hujja su fallasa duk wani wanda yake da rike da mukamin gwamnati wanda ake zargin sa da cin hanci da rashawa
to wannan ai jagoranci na gari ne ya janyo haka domin in ba da jagora ne na gari ba da ba zai yi wannan kira da a tallata mutumin da yake gwamnati yake karkashin sa ba amma da yake mutumi ne na kirki jagora na gari shine ya ba da umarnin haka domin haka shi yasa muke nema Allah ya taimake shi Allah ya bashi sa'a Allah ya daukaka shi ubangiji Allah ya kiyaye shi daga sharrin da yake ciki na makiya ubangiji Allah ya kare shi
to godiya miki yanzu sai kiran mu na gaba daga Taraba da wa muke magana
assalamu
alaikum wa alaikum salam
kuna magana da Abubakar wanda aka sani da Abubakar Gonje dan Maiduguri wanda yake mazauni Taraba wanda yake kamun shi a nan garin Taraba to magana nan ne yake na farko ne ina gaishe da kowa mai kasan yoyi Allah ya muku albarka a wannan shirin da kuke kuna kayatar da mu gaskiya
to godiya miki me ra'ayinka
sannan kuma ra'ayina shine gaskiya baba Buhari wannan abin ne Allah ya masa albarka Allah ya kara masa kwana
ne sai ne albarka kuma wannan abun da ya fi insha Allah shi ne mafi mafita a abun da yake dinna in Allah da kuma Allah ya bashi goyen baya muna bashi goyen baya kuma 100% in Allah da kuma wannan ita ce mafita abin da zai kama da cigaba wannan mulkin nasa insha Allah Allah kuma ya taimaka na gode ni ne naku Abubakar Banjo
to mun gode yanzu sai kira mu na gaba daga Ibadan
wato ra'ayina shine Alhaji Muhammadu Rabi'u Usman mai wake
to Alhaji Muhammadu muna jin ka mai ra'ayinka
ra'ayina akan shugaba Muhammadu Buhari ubangiji Allah ya sa ya ci nasara kan zaben nan da muke ba in Allah ya so ya da da dumma ba ta garin da suke goni ba batun sarname da min ubangiji Allah ya kare
Alhaji Muhammadu ai jadawalin namu shine menene ra'ayinka game da kira da shugaba Buhari yayi akan ƴan Najeriya da su fallasa wasu wanda suke da rike da mukamin gwamnatoci wanda suke cin hanci
na farko da ina masa fatan alkhairi Allah ubangiji ya kashe riko kuma ubangiji Allah ya bashi ikon fallasa waɗanda suke mana almundana da dukiyar kasar mu
to
idan haka ubangiji Allah ubangiji muke roƙo Allah duk wanda baya ga wannan sama Allah ya sa ya dawo ya kaunace shi
to godiya muke yi yanzu sai kiran mu na gaba
to Hajiya Maryam Dauda barka da wannan dare
yawa barka dai da wa muke magana
sunana Abdullahi Musa Sogidi kuma a yanzu haka na kira ku ina nan Babala na Abba Plaza kasuwan Barcin Kaduna Najeriya
to menene ra'ayinka
game da wannan bayani na shugaban kasa Muhammadu Buhari wannan abu ne mai matukar muhimmanci kuma ni na goyi bayan shi 100% dan bai kamata a ce a matsayin shi ne gaskiya kuma wanda duniya tana mai kyakkyawan zato a ce ya bar wasu waɗanda suke da bunu a jika suna bibiyan shi bayan an san cewa su mutane ne wanda rashawa da cin hanci ya kewaye su ya kamata a yi amfani da wannan kalamai nasa ya zamanto cewa an bincika an ga suwane ne da suwane ne suke da cin hanci a kansu sannan a kama su a hukunta su duniya ta gansu ina ganin hakan zai kawo saukin cin hanci da rashawa a ƙasar mu Najeriya nagode ni ne Abdullahi Musa Sogidi daga nan Babala na Abba Plaza kasuwan Barci Kaduna Najeriya ku tashi lafiya
to Abdullahi godiya miki yanzu sai daga jihar Jigawa da wa miki magana
kuna magana da Baba Musa Jawo
to menene ra'ayinka
a nan shine akwai bukatar shi shugaban kasa mai ceton iko yayi kokari ya bada ainihin tunda shi su suka san irin adadin kudaden da suke bi kowace ma'aikata da kowane shugabanni to ya kamata ake bibiya ake tabbatar da cewa abubuwan da aka bai wa jama'a don a amfani da kudaden nan zuwa ga jama'a to ya tabbatar cewa an gabatar da wannan al'amari akan wannan kudiri da ya faɗa
to mun gode Baba Musa Jahun yanzu sai daga jihar Kaduna
assalamu alaikum
wa alaikum salam
kuna magana da Sayyidu Ibrahim na retired police daga Sanga local government Kaduna state
to menene ra'ayinka
oh ra'ayina gaskiya ubangijin Allah ya karama Buhari tsawon kwana da karfi da lafiya ya kuma taimaka mishi karfin gwiwa wajen kama azzaluman nan masu sace kudin kasar nan wanda suka boye a inuwan shi Allah ya tone mana asirinsu Allah ya tone kada tona asirinsu to ra'ayina kina nagode maku bi hawo Allah ya kara maku kuma yanda riguka karfin gwiwa Allah ya tsare ku kuma daga sharrin wannan azzaluman da suka hafta maku hari
to godiya muke yi anan anan muka kawo ƙarshen daukan wayoyinku muna kuma godiya kwarai da gaske ana tare ne da nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogon mu na ci a karfe 3 na yamma da minti 54 yanzu kuma sai labaran wasanni
wasanni a takaice
An bindige dan jaridan nan dan kasar Ghana da ya shigar Burtu ya ban kado badagalar cin hanci da rashawa a shanin kullun kafar Nayar Afrika Ahmad Hussein har lahira. Hussein ya yi shigar Burtu ya bayyana rahoton karbar kudade lamarin da ya yi sanadiyar dakatar da tsohon shugaban hukumar kullun kasar Ghana daga sha'anin kullun kafa iyaran sa wasu da ba a iya gano ko su waye ba akan babura su ne suka harbe dan jaridan har sau uku da yammacin jiya Laraba a birnin Accra sa'ad da yake tuki kan hanyar sa ta komawa gida. Rahotanni sun ce dan dauki gawar zuwa wata asibitin yan sanda kuma ana sa ran za a yi jana'izar sa ba da dadewa ba. A Turai kuma kungiyar kwallon kafar Juventus ta kasar Italia ta lashe kofin gasar Super Cup ta kasar bayan da ta doke AC Milan da ci 1 da nema a wasan lashe gasar da aka buga a birnin Jidda ta kasar Saudi Arabia. Cristiano Ronaldo shine ya zura kwallon da ta baiwa kungiyar nasara a rabin lokaci na biyu na wasan wanda ya bada adadin kwallaye 16 da ya zura wa Juventus din da ke rike da gasar Serie A a kakar wasanni ta bana. A Ingila kuma an baiwa kungiyar Tottenham damar kara yawan yan kallo a wasan ta na cikin gida da take bugawa a filin wasa na Wembley. Majalisar Brent da ke ikon filin wasan ta amincewa kungiyar shigar mutane 62,000 a wasanni biyar na cikin gida, ta kuma amince da a cika dukkan adadin filin na mutane 90,000 a wasannin zakarun Turai na kungiyar. Kungiyar ta Tottenham ta bada sanarwa a farkon watan nan na Janairu cewa aikin ginin sabon filin wasan ta ba zai kammala ba har ya zuwa watan Maris. Ita ko kungiyar Chelsea alkawali ta yi na baiwa tsohon mai tsaron gidanta Peter Cech aiki idan ya yi murabus daga taka leda a ranar talatar da ta gabata ne. Dan wasan na kungiyar Arsenal a halin yanzu ya bayyana aniyar sa ta yi murabus daga kwallon kafa. Ya kwashe tsawon shekaru 11 a kungiyar Chelsea inda ya sami lashe kofuna har 13 ciki ko har da na zakarun Turai 1 da na gasar Premier 4 kafin ya koma Arsenal a shekara ta 2015. Idan muka leka kasuwar cefane yan wasa a watan nan na Janairu, Chelsea na kan ganiyar kammala sayan dan kasar Argentina Gonzalo Higuain daga kungiyar Juventus ta yadda zai soma buga mata wasa a karawar da za ta yi da kungiyar Arsenal a ranar Asabar mai zuwa. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma sai labarai, amma wannan karan a takaice.
Rudy Giuliani, ɗaya daga cikin lauyoyin shugaban Amurka Donald Trump, ya aminta cewa lallai wasu 'yan kwamitin zaben Trump sun haɗa baki da Russia don taimaka masa ya lashe zaben shekarar 2016, amma ya ce ba shi Trump ɗin ne ya haɗa baki da Russia ba. Wani ɗan harin ƙunar bakin wake ya cusa kansa cikin taron mutane a garin Manbij na arewa maso gabashin ƙasar Syria, inda ya tada bama-baman da ke jikinsa ya hallaka kansa tare da wasu Amurkawa su hudu, abinda ya janyo ayar tambayan game da abinda zai faru in har dakarun Amurka suka janye jiki ga baki ɗaya. Tuni dai kungiyar ta'addancin ta ISIS ta dauki nauyin alhakin harin da aka kai a ranar Laraba, inda ta ce wannan ya kai harin bom ɗin ɗaya daga cikin mayakanta da ke a can ƙasar Syria ne da ya sha aunan dakarun Amurka da masu haɗin gwiwa da ita. Shugabar Majalisar Wakilai ta Amurka Nancy Pelosi ta ba da shawara wa shugaba Trump da ya dakatar da jawabinsa na halin da ƙasa ke ciki ko kuma ya aika jawabin a rubuce ga majalisar, muddin ba an samu hanyar warware rikicin da ya janyo rufe ma'aikatan kafin ƙarshen satin nan ba. Prime Minister Britania Theresa May ta tsira daga kuri'ar da aka jefa akan amincewa da gwamnatinta kwana ɗaya bayan da 'yan majalisar dokokin Birtaniya ɗin suka jefa kuri'ar nuna rashin amincewarsu.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Gresham da ta hada shirin ta kuma ba da umarni, da injiniyan mu na yau Cedric Zahra Aminu fa yake cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu wuni lafiya.